sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 11 ga watan Yuni shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yayin da mamayar Rasha ta yi wa Ukraine ya shiga wata na hudu, jami'an Ukraine sun kara damuwa cewa kasashen yamma na iya fuskantar gajiyar yaki. Suna fargabar cewa Rasha za ta iya amfani da wannan damar wajen tirsasawa Ukraine ta sasanta. Lamarin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bujirewa, yana mai cewa Ukraine za ta bi ka'idojinta na zaman lafiya. Gajiyar daina karuwa, mutane suna son wani nau'i na sakamako wanda ke da amfani ga kansu. Kuma muna son wani sakamako ga kanmu, in ji shi. A halin da ake ciki kuma ana ci gaba da gwabza fada tsakanin Rasha da Ukraine a yau Juma'a domin neman iko da birnin Sabia Donetsk. Jami'an Ukraine sun ƙara yin kira da ƙara taimaka musu da makamai da suka haɗa da makaman roka da manyan bindigogi daga ƙasashen yamma. A ɗaya ɓangaren kuma, matsalar ƙarancin abinci na ƙaruwa a duniya sakamakon yakin da ake yi a ƙasar Ukraine, a cewar masana, inda ake sa ran Afirka za ta fi fuskantar matsala. Manyan ƙasashen duniya, China da Amurka, sun ce suna ƙoƙarin daƙile matsalar, amma a lokaci guda suna zargin juna da ta'azzara rikicin. Wata jaridar ƙasar The China Daily ta ɗora alhakin lamarin a wani ɓangare kan Washington, tana mai cewa farashin abinci ya kai ƙoƙuluwar da ba a taɓa gani ba, yayin da fitar da alkamar Rasha da ta Ukraine ke fuskantar cikas a tashar jiragen ruwa da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba. A nata ɓangaren, ƙasar Amurka ta zargi ƙasar China da yin katsalandan, bayan da shugaban ƙasar Xi Jinping ya bayyana a farkon wannan shekarar cewa batun samar da abinci a ƙasar China shine abin da ya fi ɗaukar hankali, kuma ya buƙaci manoma da su ƙara yawan noma domin tabbatar da ƙasar da ta fi yawan al'umma a duniya ta dogara da kanta. Yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki ya sa 'yan Zimbabwe na ƙirga yatsunsu na ƙafa, yayin da suke fafutukar sayan abinci ga iyalansu. Wata jita-jita ta yanar gizo da ta ɓarke a ƙasar cewa mutane masu tsananin buƙata suna sayar da yatsunsu a biya su kuɗi. Rahoton na ƙarya ya yaɗu sosai har mataimakin ministan yaɗa labaran ƙasar, Faradza, ya ziyarci masu sayar da kayayyaki a kan tituna a tsakiyar birnin Harare a farkon wannan watan don ƙaryata wannan jita-jita. Ɗaya bayan ɗaya, 'yan kasuwar sun cire takalmansu domin nuna cewa suna da yatsunsu goma baki ɗaya, yayin da kafafen yaɗa labarai na ƙasar Zimbabwe suka naɗi binciken ta hoton bidiyo. Faradza ya bayyana labarin sayar da yatsun ƙafa a matsayin ƙarya, kamar yadda masu binciken gaskiya na cikin gida da na waje suka yi. Daga baya, 'yan sanda sun kama wani mai sayar da kaya a bakin titi, wanda a yanzu ke fuskantar tara ko ɗaurin watanni shida a gidan yari, bisa zargensa da laifin fara labarin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa wajen ganin an shawo kan hauhawar farashin kayayyaki. Yana mai ɗora alhakin tashin farashin man fetur da kamfanonin sufurin jiragen ruwa, yayin da sabbin bayanai suka nuna farashin kayayyakin masarufi ya kai ƙoƙoluwa har ta shekaru huɗu. Yayin wani jawabi a tashar jiragen ruwa ta Los Angeles a jiya Juma'a, Biden ya ce da gangan kamfanonin mai ba sa ƙara yawan haƙowa don ya ci gaba da tsada. Ya ce kamfanonin mai suna da izinin haƙar mai har 9,000, ba kuma sa haƙowa. Me yasa ba sa haƙowa? Shugaban ya ba da amsa da cewa saboda suna samun kuɗi idan ba su fitar da mai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. A cikin shirin na wannan mako, za mu duba wani mummunan harin ta'addanci ne da 'yan bindiga daɗi suka kai wa ƙauyen Kwaru da ke yankin ƙaramar hukumar Jibiya a jihar Katsina. To madalla, abin da ya faru shi ne jami'an tsaro sun kai samame ne a masallacin Juma'a da ke garin, inda suka tafke wasu da ake zargin 'yan bindigar ne. Abin kuma da ya sa 'yan bindiga daɗin bisa babura kusan 100 suka kawo wani hari da ke kama da harin ɗaukar fansa, kamar yadda wasu shaidun gani da ido da suka tsira da ƙyar daga wannan aika-aika ke cewa.
Muna nan lokacin mun zo sallar Juma'a, muka ga wannan jama'an tsaro sun tare ne, sun guda guda sun karkasa mutanen su guda guda. Shikenan muna ta wasu wasu muna cewa to menene lafiya lafiya, kawai sai muka ga suna rarraba mutane. To an tada sallah, an gama sallah, kawai sai muka ga suna shiga guda guda suna tsamo mutanen su Fulani. To shikenan sai jama'a suka kai tsaye, suka ce musu mutane jama'an tsaron nan, suka ce kowa tsaya. To shikenan da muka tsaya, kawai sai muka ga sun kamo wannan sun tafi da shi, sun sa ta goyi sun daddaure su. To shine makasudin da muka ga sai suka tafi da su. To makasudin da muka samu sai muka ga cewa kwana ɗaya bacin kwana ɗaya zuwa kwana biyu, kawai sai wannan barayi suka zo cikin gari karfe 6:30 na yamma. Kawai sai muka gansu da bindigu da komai, sun zo a shaguna sun tattare jama'a da yawa suna gudu, jama'an gari suna gudu. Shikenan wasu na shiga gidaje, wasu sun ana kama jama'a ana garkuwa da su, ana tafiya ana ajewa, wasu na zuwa suna kamo dabbobi suna kaiwa suna tarawa, wasu kuma suna zuwa wasu idan an ce ka hau babur baka hau ba sai a kama ka a daure, idan baka hau mashin ba kuma sai a kama ka a halbe. Haka aka tema jama'a mu wasu suka shiga cikin wani mawuyacin hali. Ni kaina yanzu nan ni mai wannan bayanin, ni a baya ma aka sa ni ciki, aka boye ni, aka bani zani na daura. Wallahi nahi awa biyu zuwa kamar ta kashe ni, na rasa abinda ke man dadi. A takaice ma ni abinda nake gani har bai mu mazasi. Muka samu jami'an tsaron nan suna zuwa, mota biyu suka zo zuwa bayan karfe 9 na yamma. Sannan muka ji sun fara harbi, da suka yi wannan harbi sannan wannan Fulani na daji suka fita, sannan sun kone mu shagugguka da abincin mu da wani abu mu. Yanzu garin mu ba wani abin da zamu ci, ba wani abin da zamu zo wanda ke wata sana ko wani abu. Sun gama da mu, sun toye unwanin mu, sun toye duk kadarorin mu, ba mu da komai. To shine muka shiga cikin wannan mawuyacin hali har ga mu yau. Mun zo ga mu muna talaba-laba cikin gari, muna gudun hijira, ga al'umman mu sun fi mutun nawa, sun kama mu mutum ya kai mutum 80.
Mu da wannan hali da muke ciki, farkon abin jami'an tsaro suka zo suka kama barayi, da suka kama barayi masallacin Juma'a. To ba mu san yanda ake cikin halin abin ba, suka ce barayi ne, mu dai ba mu cewa barayi ne, ba mu san barayi bane ba. To da suka kama su cikin kwana biyu, sai barayi suka zo suka shige mu, da suka shige mu sun kwasan mu yaya, sun kwashe busashe, ga mana ji ba mu san halin da muke ciki ba, kuma duk sun kona shaguna, yanzu ji abinci ma babu shi. Haka nan muke zanna ga mana da an kwashi yaran mu da yayan mu da iyayen mu da kannan mu da magadan mu, duk suna can daji an tahi da su. Mu kuma muna nan duk mun shiga cikin wani hali, ba mu san a taimaka mu dan Allah, muna neman taimako.
Mutanen wannan yanki sun kuma bayyana irin halin da suke ciki.
Mu yi wannan yanayi da muka shiga, an ce da mazajenmu, ƴaƴanmu mata da maza, ba a san iya adadin an ga bayan Allah wa'anda aka tare da su ba. Dan cikin gidan gidajenmu da aka kulle suke, a kwadina a bige su aka da mi suka bige su, sanan gai bismillah. Toye yake duk san ta toye gidaje, duk san kwakwashe mu.
Mu ne mutanen Kwaru wanda muka tsinci kanmu cikin wannan hali, wanda ya zamto muna ƴan laɓe-laɓe yanzu akan rayuwar da muka tsinci kanmu ta dalilin barayin da aka je aka kama masallaci, wanda mu ba mu da hujjar cewa barayi ne ko ba barayi bane ba. aka je aka kama su aka taho da su, su kuma balayen nan suka yi tunanin cewa mu ne muka sanya aka kama mutanen nan nasu wanda aka taho da su. Suka je garin mu bayan kwana daya tun kafin magariba, dan sun je da mashin ya fadari wanda suka je da shi suka tada mana hankali, suke cewa ba wajen mu suka zo ba, sai su tattaro mutane su tura su. Dan haka yanzu mu ba mu san adadin mutanen da suka tafi da su ba, yara da manya har ma da na goye wanda suka tafi da su. Bayan sun tafi da su shine suka ce su ba za su sako mutanen nan ba, dole sai an maido musu mutanen su. Bayan mu ba mu muka kama mutanen su ba, kuma ba mu san cikin halin da mutanen su suke ba. Shi yasa haka mu dai ga complaint din mu, matsalar da ke faruwa a gare mu, muna neman dauki kuma Allah ya rufa mana asiri.
Usman Salisu na Ike da ke zama shugaban kungiyar muryar talaka na karamar hukumar Jibiya yayi tsokaci.
Wato yanda na samu wurin yan gudun hijira, mutanen shimfiɗa da mutanen kwari waɗanda bala'in nan ya kuru su ya rabu su da matsugunansu, suka dawo cikin garin Jibiya, suka dawo Muhammadu Rabi'u Model Primary School. Gaskiya abin a tausaya masa ne, suna cikin mawuyacin hali, suna cikin halin ƙaƙanikayi, musamman ma ɓangaren ruwa, babu ruwa, ba su da ruwa, sun yi complain cewa ba a kawo masu ruwa. Kaga wannan kuma duk inda mutane suka cinkushe mutum fiye da 1000 kaza, to idan aka ce babu ruwa za a iya dauka cututtuka, za a kuma iya shiga cikin wani ƙarin mawuyacin halin. Gaskiya ya kamata hukuma ta duba ma mutanen nan, ta ƙara samun masu kuma kam inda za su koma su ƙara walwala, don cinkushe suke, suna cikin mawuyacin hali. Gaskiya suna cikin mawuyacin hali, ga matsalar ruwa, ga matsalar toilet ma babu, tunda primary ko mutanen nan suna da yawa, maza da mata, cinkushe suke.
Honorable Sabiu Maitan shine shugaban yankin karamar hukumar ta Jibiya da kuma abin da ke cewa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To halin da ake ciki dai yanzu, muna da yan gudun hijira akalla 1000 da wani abu, wayanda suka gudu daga garin Kwari suka shigo cikin garin Jibiya. Bayan wannan yanzu muna nan, muna ta bin diddiki mu gane yawan mutanen da aka dauka, yawan su, wanda yawan su ba zai kasa ga mutum 80 ba. Yanzu halin da ake ciki kenan, amma dai insha Allah daga nan zuwa gobe da safe za mu tantance yawan su. Amma dai mata ne da kananan yara da dattawa, so wayanda suka samu suka gudu sun mana bayanin halin da wayancan suke ciki. So yanzu halin da muke ciki kenan a karamar hukumar Jibiya.
Menene ya faru da su?
To da daddare barayi sun zo musu, sun tattara su, sun fita da su. Lokacin da muke samun labari halin da ake ciki, mun tura jami'an sojoji sun je garin da jami'an 'yan sanda. To lokacin nan already su barayi har sun riga sun kinsa da wayannan mutane. To halin da muke ciki kenan yanzu, daman ƙauyukan da suka rage mu da ke zagaye da Jibiya kenan, wayanda ba su tashi ba. To yanzu shi ma wannan ƙauyen ya tashi, ƙauyukan yankin ɗaiɗaya suka rage yanzu, daman wannan shi ne ɓarayi ba su taɓa shiga ba. Shekara 7 suka shiga, kuma ba su ƙara shiga ba sai yanzu. So yanzu dai abin da muke iƙirari, wanda muke tunanin nan, hannun ɓarayin nan in lissahi mai ya inganta ya kai mutum 80. To ai kaga ita wannan hidimai mu iyaka mu gaya ma jami'an tsaro. Wannan ya rage ga jami'an tsaron nan, su ne ya kamata su yi wannan abin, tunda mu doka ba ta ba mu dama mu ɗauki bindiga ba, ko mu riƙe bindiga ko mu riƙe motar yaƙi. Lokacin da ɓarayin nan za su hito, za mu faɗa musu ga ɓarayi sun hito, za mu faɗa musu iyaka abin da za mu iya kenan. To shi ne wannan halin da muke cikin su. To ai duka rayuwarmu tana cikin haɗari, duk wanda ke ƙaramin hukumar Jibiya, rayuwarmu tana cikin haɗari. Matsalar da aka samu ko ita ce, su abinda suke tsarewa daban, mu kuma abinda muke yi daban. Abinda ya kamata idan aka samu damuwa irin wannan ta jami'an tsaro, so sai jami'an tsaro ya kamata su taho gaba ki daya a kama a yi. Amma za ka zo akwai ranar Lahadi, ina zaune gida, aka bugo mana waya wani ƙauye, ana ce mashi Mazanya. Barayi sun je da kaina na fito saman titi na iske enjoying border patrol, akalla mota 5 saman titi, wanda babu ruwansu, su aikin su kawai suke na tura hanyoyi. So wannan kaga ba karamin matsala ba ce ba. da farko dai gaskiyar magana shi mai girma gwamnatin jihar Katsina Right Honorable Alhaji Aminu Bello Masauri Dalla tun Katsina matawallan kasar Hausa duk abin da muka zo mashi da shi na tsaro yana yi hatta kai ma ba mu iya gaya mashi wani abin dan in ka zo ka gaya mashi wani abin kana zanna za ka yi wa kuka saboda tunanin fitina gwamnatin tarayya ta yi ko oho da halin da al'umma suke ciki tunda duk wannan sace-sace mun da mutanen nan da ake da duk wannan kashe-kashen mutanen nan da ake gwamnatin tarayya ta sani amma ta yi ko oho su wani hali za mu kalli jama'a suna ciki an bar maka yan gudun hijira akwai yan shinhida suna nan akalla wajen mutum 10,000 ke gudun hijira ko yausai da naje Niger naje duba halin da yan gudun hijira suke ciki mutum 13,000 ke da ku yan gudun hijira suna nan wurin yanzu ga wayannan garin nan akalla sun kai mutum 2,000 to gabaki ɗaya sun wace sun dawo sun taru cida su ma ba tashi hankali bane ya zake da su ya zake da rayuwar su suna zanna a cikin makaranta
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kuma sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da dangari shirin da ke da hadin gwiwa da gidan radio nagarta murya da kan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC kullum a Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero
ga dar gayan mamman dan sha ai
shirin ne da tarihin wani gari a karamar hukumar Igabi dake jihar Kaduna sunan wannan gari kuwa Gadargayan haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga nan zamu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari labai minis kacin sunanka
sunana da kake tambaya na sunana Muhammad Shu'aibu Gadargayan wannan shine sunana da aka sani na da shi
zamu so kadan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari mene ne takaitaccen tarihin wannan gari na Gadargayan
to tarihin wannan gadargayan gari ne dan karamin gari amma Allah albarkace shi da albarkato na kasa wanda duk jama'a suke so musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin Gadargayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne iburu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan dan karamin gari mai albarka Gadargayan saboda haka shi yasa kaga garin ma yayi suna saboda yadda kasuwar Gadargayan take cika ba a Najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin Gadargayan su sai amfanin gona
menene yasa su garin nan ya samu suna ya hagu da biyu Gadargayan da kofar shanu
to Gadargayan dai kowa sani inda aka ce Gadargayan gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a samu kifi ko da wannan lokaci ka zo kana bukatar kifi a Gadargayan in Allah ya yarda zaka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi zaka same shi a Gadargayan insha Allah
wannan gari a iya cewa yanzu ya kai kamar kimanin shekaru na da ka tabbai
akalla zai kai kimanin shekara 150 akalla kenan dan kankanin gari ne Allah ya bin kansa shi
kai magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar Kaduna
duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin gadan gayar gundumar Fanshano ga kuma kamar yadda na faɗa ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan gayan za a sami
akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa gadan gayan ma tana da alfahari kasuwanci
muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan gayan za ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita
kimanin wasu kwanaki nawa kasuwar nan take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwar nan daga ina da ina da ina suke zuwa
to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Niger suna zuwa daga Cameroon suna zuwa daga a Nigeria kuma Niger Kano Zamfara Katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadan gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani
ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta cin muku tuwa kwarya
to babbar matsalan mu ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai kusa shekara 100 amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani
kana nufin kasuwan duk shekarun nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa
babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta yi in ka ganshi an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma waɗanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu bamu da shi
a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da Kaduna da kewayenta da kuma
ƙwarai kuwa har da na abba Kaduna kawai ba har kasashen waje ina gaya maka balle jihohi kawayenmu ƙasan Kamaru daga Niger da sauran jihohin Najeriya duk ana zuwa sai kaya ana
wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi
noma shine babban sana'armu da matasan mu suke yi ƙarfi da yaji manyan dattawa kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe
Alhaji Muhammad Shehu Gadarge ta ce garin ya kai shekara 150 kai yanzu shekarun ka kai kimanin nawa
kalla yanzu ina da shekara 88
to yanzu ma iya cewa akwai tsaranka da masu shekaru irin wannan a garin Gadarge
akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin Gadarge
kenan kaga jiya kaga yau kaga tasowar Gadarge kaga ci gaba
alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullun ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taɓa sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya
Alhaji Muhammadu Shu'aibu Gadarge kenan da Tijo shugaba kuma jagora na wannan gari Gadargayen da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunan su da kuma irin abin da yake damun su a matsayin su na al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba su a madadin gidan radio na Gatamar hada kan jama'a da kuma muryar Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia sunana Nasiru Yakub Nero
kaina baraki dan shi ai mu ya tambulan gada
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.